بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na talata, wanda shine yammacin 13 ga watan Ramadan, hijiran Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama daga Makka zuwa Madina, na da shekara 1441, wanda kuma ya dace da lissafin 5 ga watan Mayu na shekarar miladiya ta 2020. A cikin wannan wato tattaunawa da muke gabatar muku da taken mafarki daga makarantar mu ta Darul Hadith Salafiyya dake Zaria a Nigeria, makarantar Mal Albani Zaria rahmatullahi alaihi, wannan shine a darasi ko mu ce kashi na 11 cikin wannan jerin gida insha Allah. Kafin mu je cikin darasin, ina so ne amfani da wannan dama na mika ta'aziyya a madadin kaina da sauran yan uwa dalibai da hukumar makarantar Darul Hadith Salafiyya Zaria Nigeria, ta'aziyya zuwa ga iyalai da yan uwa da mazowa dan uwanmu wanda Allah ya masa rasuwa a yau, wato Kanal Suleiman B Salis, wanda yake nan Tirinjukun Zaria, wanda dan uwa ne abokin da'awa, malami ne na sunna. Allah ubangiji ya gafarta masa ya rasu bayan ya yi fama da jinya. Allah ubangiji ya gafarta mai. Muna fata Allah ya sa mutuwa ta zama hutu gare shi, Allah kuma ya baiwa iyalan shi hakurin juriya da danne wannan ainihin jarabawa da Allah ya musu, Allah kuma ya sa mu cika da imani, Allah ubangiji ya sa mu dace. To idan jama'a masu bibiyan waɗannan jeren giya basu manta ba, muna tattaunawa akan matsalolin da suke da alaka da mafarki da sauran abubuwa da suka kai suka kawo. A yau insha Allah zamu tafi kai tsaye zuwa ga bayani akan yaya zaka fassara mafarkinka. Abu na farko ya kamata mu ambata anan shine akwai matakai kamar guda 4 da ake bi wajen fassara shi mafarki din insha Allah. Mataki na farko shine abinda suke cewa at-tamyiz baina anwa'ir ru'a. Na farko, abu na farko shine kokarin tantance yanayin mafarkin wani iri ne. A baya an faɗa cewa akwai mafarki wanda ake ce mishi ar-ru'ya salihah ko ar-ru'ya al-hasana, wacce take da tsari, take kuma aukuwa bisa sharuɗan ta sanannu, sannan kuma take zama kamar wani bishara ko tsoratawa ko jan kunne daga Allah subhanahu wataala zuwa ga bawansa, wanda kuma aka ce tana matsayin ɗaya bisa 40 da abin nan, wato ɗaya bisa 46 na ainihin wato annabta din. To wannan mafarkin shi kuma ya kasu zuwa gida biyu, kamar yadda nayi ta faɗa ina maimaitawa. Kashi na farko shine wanda yake ma ya kawo ala zahirihi wa la yahtaju ila ta'wil, abinda zai zama yadda ka ganshi haka ya zai faru, baya buƙatan wani ta'wili. Suna nan da yawa waɗanda suke abinda ka gani shine zai buƙatar ta'wili. In kwatanta da mafarki da muka ambata a baya na malamin nan mai suna Muhammad ibn Maslama al-Qanabi, malamin Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi wa ala al-Imam al-Bukhari, yi mafarki an yi tashin alkiyama sai aka ce malaman hadisi ku tashi ku tafi aljanna, sai shi ma ya nike bi sai aka ce dawo ka zauna, ai kai baka karantawa. To kuma dama shi a lokacin ya kasance duk da yana da ilimi amma kasuwanci ya rinjayi, harkokinsa bai cika damuwa da karantawa ba. To daga nan kaga yanzu yana farkawa, yanzu wannan mafarkin bai bukata sai ka je gun wani mai fassara, baka bukata wani bayani, ka san mafarkin yana gaya maka, yana jan kunnen ka ne akan cewa ilimin da kai ka je ka karanta. Da mutum bai mafarki ya ga misali an ce mishi ka bi mahaifiyarka kuma ya san dama bai mata biyayya, to kaga bai bukata wani fassara, ya san abin da ake nufi. Ko ya ga a lahira an ce masu bin iyaye ku tashi ku tafi aljanna, a mafarkin sa ya ga haka, sai da an ce amma banda wani, to kaga ya san wannan bai bukata wata fassara. To irin shi akwai shi. Sannan kuma akwai nau'i na biyu wanda shine asalin mahallin fassalar mafarki, shine wanda yake zuwa akan misalai da ake bugawa mai bacci, wanda yake zuwa akan ramzi, shine code, wanda mafi yawan mafarkai a wannan wurin suke zuwa, shine wanda yake bukata ya zuwa ga fassara, wanda shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace karka gaya ma kowa sai mai masani ko wanda zai maka nasiha kamar yadda muka ji a baya. To sai kuma abu da a cikin wannan gaba ta at-tamyiz sai kuma mutun ya gane bayan ga mafarki wannan da yake cewa na farko alhasana ko as-saliha mun ambata cewa akwai ar-ru'yat sayyi'a ko ar-ru'yal makruha ko al-waswas min ash-shaytan duk abu dai ne shaydan da yake wasa da hankalin mutun wanda kuruwar mutun take tafiya take yawo cikin iblisai ko shaydanu ko wasu takadarai su ba ta tsoro yadda shaydan ke so ya sanya mutun waswasi to haka kuma yake so ya sanya wa kuruwar waswasi to sai firgitata dan ya sa maka bakin ciki ko damuwa ko ya hana ka bacci na tsatsi ko ya maka wani makirci to wannan shine nau'i na ainihin biyu kenan nau'i na uku shine hadithun nafs ma yuhaddithu almar'u bihi nafsa abinda mutum yake yi wa kanshi zance da shi ko abinda ya dame shi a farki a rayuwarsa ko wani al'amari da ya sanya gaba kamar yadda yake faɗa cikin faidul qadir cikin ijal munawi yake cewa aw ishq imra'ati ko kuma kaunar wata mata idan ka kaunaci wata mace ko wata mace ta kaunaci wani da namiji da ta kwanta bacci ta ganshi suna magana ko ta ga an daura musu aure ko sun tafi honeymoon to dai wannan babu wani ba wata bishara bace galibi kawai abinda take tunani ne sanda take rayi sai dinga ganin abinda ke da alaka da shi kwatankwacin irin wannan kamar yadda malamin mu Malam Albani rahmatullahi alaihi yake kwatanta mana wani lokaci shine yace kamar computer ne ta shiga hibernation wato ta shiga cikin subat ko kuma kamar mota da ta yi doguwar tafiya idan aka zo aka tsaye da ita zaka ji engine zai dade da sauran dumi a jikinsa man da ke cikin engine da zai dade da sauran bai riga ya kwanta ba to irin wannan zaka ga da sauran abin nan a jiki ko kuma wato mutum wanda yayi wata tafiyayyar tafiya idan ya zo ya iso gida to zai yi kwana da kwanaki yana ci gaba da tuno wannan abin ko kuma yana ba mutane labari kamar yanzu misali mutumin da ya je aikin haji sabon zuwa ko ya je kasar waje da ya dawo bini zaka ga ce ai mu a Makka kaza amma da an yi kwana daya kwana biyu wata dai wata biyu duk ya manta da wannan abu to hadisun nafsi kenan idan mutum ya kwanta bacci zai ci gaba da ganin wannan abin da yake rayuwa akan shi to abin da ya wannan ci waɗannan su yake ce mu adghasu ahlam shine wato mafarki wanda yake takudaddi al-adghas al-mukhtalita kenan wanda zai takude a rasa gane me mai ken shi me mara ken shi to yaya za a yi ka mayyaze tsakankanin mafarkan nan ka gane cewa wannan ru'ya saliha ce tahtaju ila ta'bir ko kuma ru'ya ce makruha wasu tun shaytan da ta yi da ta'bir ko kuma hadisin nafsi ne ya mutun zai tantance wannan yadda ake sanin cewa shine kamar yadda Ibn Salahi yake bayyanawa a cikin majmu'a cikin ainihin fatawa dinsa Ibn Salahi ya bayyana wannan a cikin mujalladi na farko na fatawar sa yake cewa yace fa minha an yara ma la yakunu mutun yaga abin da san bai taba yiwuwa kal muhalati kamar abin da suke impossible abin da san bai taba yiwuwa wa ghairiha da abu makamanta haka mimma yu'lamu annahu la yujadu abinda aka samsam bai samuwa bi anna Allah subhanahu wa ta'ala ala sifatin mustahila kamar mutum ya ga wani abu wata siffa ta Allah wadda ba mustahila ce ga Allah wannan siffa wannan siffar san mustahila ce ga Allah to wannan ba a itibari da shi wannan ba a kallon shi aw yara nabiyyan ya'malu amalan fara'ina ko ya ga wani annabi yana aiki irin na fir'aunawa ya ga annabi yana zalunci ko annabi yana fasikanci ko annabi yana wata barna to wannan ba mafarkin da zai itibar da shi ba shaydan ne kawai aw yara qawlan la yahillu tafawuh bi ko kuma yaga wani magana yaga wata magana wadda bai halasta ma baya halasta mai hankali ma furta ta muguwar magana yace gubar cewa min hadal qubay daga cikin irin wannan akwai ma jaa fi hadisi sahihi min anna rajulan qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inni ra'aytu ra'si qata'a wa ana atba'uhu alhadith alma'ruf yace kamar yadda ya zo a cikin hadisi wanda hadisi ne mun ambace shi a baya hadisi sai muslim wanda ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya ce annabi alaihi salatu wasalam ya rasulullahi ne farki na ina tsaye sai naga kaina ya fadi sai na duka zan dauka sai ruga da gudu sai na bi shi muna ta gudu sai annabi ya ce a kada shaydan yayi wasa da dayan ku yana ba mu labari misali kai ya fadi kuma ai sai ganga jiki ta fadi ba maganan ta zo dauka ko ta bi shi da gudu wannan yafi kama da fina-finai na adventure bai kama da ko horo bai kama da waki rayuwa ba to irin wannan da zaran ka ga wani abu wanda bai kama da waki bai taba yiwuwa a rayuwa waki insa bai yiwuwa to babu wani bukatun fassarawa babu wani bukata fasara kawai shedin ne yake wasa da hankalin mutum to haka Ibn Salah yake cewa daga cikin wannan nau'i akwai al-ihtilam mafarkin jima'i da maza suke yi ko dan adam yake mutum ya mafarkin yana saduwa da ƴa mace ko ƴa mace ta mafarkin ta saduwa da ɗan namiji wannan ya daga cikin abin da ake cewa ainihin wato abin nan waswasin shedan shedin ne yake waswasi da bil adama don haka ya zama annabawa bisa magana mafi inganci kamar Ibn Salah yake fada ba sa yin mafarki irin wannan wanda mutum zai tashi ya ga ya zubar da mani ko ya ga ya sadu da ƴa mace ba wannan shedanin aljanu ne suke zuwa su rikide zuwa suran wata ƴa mace da ta taba su ko ka taba sha'awar ta ko kake sha'awar ta ko kuma wata baka ma taba sha'awar ta ba ko kuma kawai don ya makarantar da kai daga sallar asubahi ko ya sanya maka dattin janaba sai ya zo ya sa maka wannan ainihin abu wanda wani ma kafin ya kai ga asalin abin da zaki da suna saduwa sai ya ji kawai ya bata jikin shi da mani to wannan duka yana daga cikin wasu wasin shedan Allah ya tsare mu to abu na gaba da gaskiya abin da yake ake iya amfani da shi wajen gane mafarki wanda yake mara kyau shine ya zama wato mafarkin wato ba wanda ke bukata izuwa ga fassara bane shine ya zama cewa mutum yana ganin abin da ya gani a yakaza kafin ya bacci nan kusa dazu ko jiya ko kwana-kwanan nan ya ganshi sai ya sake ganin surar sa a cikin bacci irin yadda ya ganshi a rayi wasu mutane sun mutu ko wata irin mota da kake so ko wata irin mata da ka so ka aura ko wani gari da ka taba zuwa ko wasu kudade da aka sace maka kwanan nan ko wata husuma da kai da wani ko ta kasuwa da ka shiga ko wani mutum wanda kuka tattauna da shi wani abu dai wanda ya faru da kai nan kusa ya faru abu ko wani hatsarin mota da ya kusa rutsawa da kai wanda ka sha da kyar to idan ka sake ganin shi a mafarki wannan hadisin nafsi ne wannan zai bukata wata fassara wurin da ka ji abin da ka gani yadda kai da sauransu wani lokaci zaka ga yara musamman yara kanana ko mata sai su kalli film ko mutumin da yake da raunin zuciya musamman an kalli film da daddare musamman fina-finai wanda suke suna da abin nan irin fina-finan nan na turawa ko amurkawa masu ban tsoro horror film ko adventure ko action ko wane ne da ya kwanta bacci ko yarinya ta kwanta bacci sai a ji yana mafarki ko tana mafarkin film din ko su dinga razana to wannan hadisin nasu ne saboda ai da suna kallon film din halasun ji tsoro ko tsoro ya shiga cikin tunanin su kun sun kwanta bacci sai su cigaba da ganin wannan tsoron ina fata muna ganewa ƴan uwa masu albarka to har ila yau daga cikin abinda kuma har ila yau zai taimaka wajen a gane mafarki ba wani abu ne mai bukatan fassara akwai ya ga wani abu da ya dace da mizaj din shi da dabi'ar shi kan mutumin da yake wato me wanda yake yana son wata sana'a sai ga ana yin sana'a kamar mutumin da yake son shiga aikin soja sai kawai mafarki ya ji ana kada gangar soja ana fareti to wannan ba wani abu hadisin nafsi ne kawai ko mutumin da yake son shiga siyasa sai kawai ji ana his excellency to ba bishara bace akan ya ci zabe ko mutumin da ya kosa a ce yayi aure sai ji ana guda to wannan ma duka hadisin nafsi ne ko mutumin da yake yana kamar mai azumi misali yanzu kamar yadda muke cikin halin azumi mai azumi wanda ya kwanta da rana yana cikin bakin yunwa kawai sai yan farkin an sharuwa to tunanin shi ne saboda ya kosa a sharuwa ba wani abu ne na musamman ba da makamantansu to idan mutum ya kubuta daga irin waɗannan mafarkin ya zama farkin shi ya kubuta daga irin waɗannan siffofin to sai a galabaitar da zato akan cewa to ana tunanin mafarkin mai kyau ne to anan ne za a bada muhimmanci wajen kiyaye abin da ya faru a mafarkin da kuma kokarin aje a nemi wanda zai fassara in ba a san fassara ba kuma ana karawa zuwa ga wannan qara'in cewa ya zama mutumin da ya farkin ya daga cikin masu gaskiya mutane masu nagarta wanda kuma aka san shi a matsayin mutumin kirki saboda wancan hadisi da muka karanta a baya wanda al-Imamu Ibn Majah ya fitar da shi da Baihaqi da Isnadi tabbatacce a Sheikhul Albani ma ya inganta shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan qataraba az-zamanu falam takad ru'yal muslimi takdhib idan zamani yayi kusa to ba za a samu kadan ne mafarkin musulmi zai zama ƙarya sai annabi ya ce wa asdaquhum ru'ya
asdaquhum haditha, a cikin su musulman ma wanda mafarkin shi zai fi na sauran zama gaskiya shine wanda a zahirin rayuwa yafi sauran gaskiya. Asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha, haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya faɗa. Haka nan daga cikin abinda malamai suke ambata game da qara'in da ke ƙara kusantar da mafarkin zuwa ga kasancewar shi na gaskiya shine maimaituwarsa, yawaita maimai mutum ya tunge wani mafarki yayi wata da watanni ko shekara da shekaru yana maimaituwarsa, musamman ga abin da yake nuna wani abu na can bishara can gaba. Ko kuma ya zam a baya ya taba yin irin shi abin ya faru, ya taba yin wani irin shi abin ya sake faruwa. Kamar wani mutum da ya taba bani labarin cewa idan za a yi rasuwa a dangin su so da dama ya kwatanta haka kamar sau biyar, sai mafarkin ya je siyan likafani, to ile kuwa sai ya ga an yi rasuwa kwana biyu wani wanda ya sani ko wani wanda yake kusa da shi. To da haka in ya ga irin wannan abin da ya saba ganinsa, ya saba gasgatuwa, wannan ma alama ce akan cewa mafarkin mai kyau ne. Ko kuma kamar yadda ambata ya zama yana wannan mafarkin guda daya yana ta yin shi yau ya yi shi, gobe ya kwanta bacci ya yi shi da sauransu. To sannan akwai magana har ila yau daga cikin qara'in game da irin lokacin baccin. Akwai hadisi da al-Imamu At-Tirmidhi ya fitar da shi wanda aka ce annabi ya ce asdaqur ru'ya bil ashar, mafi gaskiyar mafarkai sune farkan asuba. Sai dai wannan hadisi tsakani da Allah bai inganta ba jama'a, duk da shaharar cewa an yi mafarki bayan sallar asuba mafarkin ya zama gaskiya, amma dai hadisin bai inganta ba. Al-Imamu At-Tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunan dinsa, haka al-Imamu Darimi a cikin sunan, haka Abu Ya'la a cikin musnadinsa, da al-Imamu Ibn Hibban al-Busti a cikin as-sahih dinsa, haka Ibn Adi a cikin abin nan a cikin Ibn Hibban a cikin Majruhin, da Ibn Adi a cikin Al-Kamilu fi Du'afa'i Rijal, da Al-Hakim an-Naisaburi a cikin Musnadarka dinsa, wanda daga cikin wuraren da Zahabi ya shiru bai ce komai ba, tare da cewa shi kanshi Zahabi din ya raunata isnadin a wani waje. Haka Al-Khatib al-Baghdad ya fitar da shi a cikin Tarihu Baghdad, da dai wasu malamai da dama. Sheikh al-Albani ma ya takhrijin sa a cikin Al-Dha'ifa, ya tabbatar da raunin sa a lamba hadisi na 1700 da lamba 32, saboda duka isnadin yana kewayawa ne akan Darraj Abu Samh, wanda kuma Darraju dukkanin malamai sun tabbatar da cewa mutum ne mai rauni. Da haka wannan bai zama hujja ba. Da haka Bukhari a cikin as-sahih din sa a cikin abwab na da ya magana akan fasarar mafarki, sai ya kawo cewa babin da ke magana akan baccin dare, ya kawo hadisai na baccin dare da suke na ayi mafarki kuma an fasara. Babin da ke magana akan baccin rana, ya kawo hadisan baccin rana na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka baccin dare da baccin rana da kowane bacci yana iya yiwuwa ayi mafarki, sai dai abin da yasa ake karkata zuwa ga asubahi, saboda aljau wato yanayi ne wanda yake safi, yanayi ne mai kyau, babu rudani a cikin sa a daidai wannan lokacin, kwakwalwa tana da lafiyayyen yanayi, ta gama bacci ta huta, yanzu kuma ta dauki wani sabon wato abin nan zango na bacci bayan sallar asuba ko gab da sallar asuba. To wannan yana nuna kaman kwakwalwa tana da kyau a lokacin, za ta iya rike abin da ta gani fiye da asalin cikin tsakar 30 dare. Wannan kawai shine a psychology ake ganin zai iya bada makarkata zuwa ga cewa barcin asuba ya farin jayuwa akan wasu barcin, amma dai ba a hadisance ba, wallahu ta'ala alam. Sannan kuma yana da kyau mu sani a ƙarshe cewa kamar da Ibn Salah din ya fara yake cewa summa innal qata'a 'ala ar-ru'ya bi kauniha saliha la sabila ilayhi, a yanke zance kai tsaye mutum kawai ya ce wannan mafarki ne mai kyau, ya zama kamar aya ko hadisi ya ce hujja, babu wata hujja kan wannan. Innama huwa ghalabatu dhann, sai dai zato marin jayi. Yace sai dai zato marin jayi, a inda yake cewa kwatankwacin wannan shine kamar yadda mutum a farke irin tunanin da yake yi, ya zai tantance cewa wannan tunani ne mai kyau, wanne ne kuma karanta wasiƙar jaki, sai dai abin da ya rinja kwakwalwar shi kawai. Ibn Salah ya faɗi wannan maganganu a cikin littafinsa Fatawa ta Ibn Salah. To da haka wannan kenan game da ru'ya saliha. To idan ru'ya ta zama mummuna, in an iya tunawa kar mu cika da surutu, mun ambata a baya cewa idan ru'ya sayi'a ce akwai abubuwa da ya kamata mutum yayi. Zan ƙara ambatansu a gurguje guda bakwai ne. Na farko, mutum ya nemi Allah ya tsare shi daga sharrinta. Na biyu, ya nemi Allah ya tsare shi daga shaidan. Sau uku, na uku kuma shine ya tofar da yawu a yam abin nan ɗinsa, a hagun ɗinsa. Sau uku, abu na gaba shine ya juya makwancinsa in yana wannan bangaren ya koma wancan bangaren na biyar akwai tashi ayi sallah inda daddare ne ko makamantan su na shida shine kar ya baiwa kowa labari na bakwai kuma kar ya nemi sai ya fassara ta kawai ya manta da ita ta wuce kawai to baya ga wannan kuma idan mafarkin mai kyau ne abin da ya kamata ayi na farko shine sai ya gode wa Allah subhanahu wataala akai kuma ya istibshari ya zama positive yana da abin nan yana da sa ran faruwa abu ya zama yana da tunanin sa yana raya mishi cewa Allah da zai samu abin da yake nema sannan kuma kar ya baiwa kowa labari abu na uku kar ya baiwa kowa labari sai wanda yake kauna wanda ya san cewa ba zai mishi hasada ba eh kada wanda zai kamar da baba annabi Yusuf ya ce mishi la menene la taqsus ru'yaka ala ikhwatika kar ka gaya ma ɗan uwanka mafarkin ka to kaga ɗan uwa ma aka ce da ka sai ka kiyaye kai mai yawan surutu wani matan zuku zai hawa ya ce ai na mafarki na ga kaza ka kiyayewa kake gaya ma waye baka gaya ma sannan na hudu kuma a nemi fassara mafarkin fassara mai kyau wanda zai bada dama a ci moriyar mafarkin to akan irin wannan ne sai mu ga cewa karkashin haka abinda ake nufi dai yau mafarkai gaba ɗaya kada mutun ya shigaltu da duk wani mafarki in ba ar-ru'ya salihah al-hasana ba ru'ya makruha man ciyar ta ake adiga su ahala man ciyar ta ake ma yuhaddisu al-mar'u bi nafsa man ciyar da su ake wanda ake saurara kawai shine na farkon nan wato ar-ru'ya as-salihah al-hasana to wannan kenan ƴan uwa masu albarka shine gaba ta farko wato na gabobin yadda ake fassara farki shine at-tamyiz gaba ta biyu shine al-intiqa al-intiqa wato abin nan kenan a zabe abin da yake mai kyau hutuwa ta biyu kamar yadda muka ambata shine mutum bayan ya tantance mafarkin cewa salih ne ana buƙatar fassara to sai a tafi zuwa mataki na biyu shine yi kokari ka daura hannunka akan abin da ke cikin mafarkin da meye masu kyau wanda za a yi amfani da su wajen fassara kuma kowanne yana ishara zuwa ga code din menene daga cikin abubuwan rayuwa ko zamantakewa ko yau da kullun ko halittu ko dabbobi ko ranaku ko mutane ko yanayi ko wani abu haka wanne ne zai zama misali ga kaza wanne ne zai zama misali ga kaza wanne ne yake fadarkarwa zuwa ga kaza wanne ne yake jan kunne zuwa ga kaza wanne ne yake baka shawara ga abin da zaka yi abin da yake hashu da abin da yake wato cakure ne sai ka bar shi kamar da ka san misali idan mutum ya kwashi amfanin gonarsa ai ba komai ne daga ciki yake mai kyau ba akwai asalin amfanin akwai kuma wanda yake by product ne to haka a mafarki ma akwai abin da yake shine mai amfanin ko kuma abin da yake za a zubar dawa ce ko gero ko masara ko shinkafa dole za a cire wani abu a bar wani to haka shi ma wannan wajibi ne sai an cire abin da yake mai kyau an bar wanda yake ba mai kyau wato daga nan ne za a tafi zuwa ga samun abin da ake nema dan fassara to abu na gaba shine sai batun kamar da Ibn Shahin yake faɗa a cikin al-isharat yake cewa yanbaghi lil mu'abbiri an yastawfiya qass ar-ru'ya yana da kyau ga mai fassara wanda zai fassara maka mafarki ya tsaya ya saurari cikakken labarin mafarkin irin yanda likita yake sauraron cikakken labarin mara lafiya irin abin da suke cewa medical history to haka shi ma sai ya saurari wani abu da zamu kira shi da suna dream history ko dream details of the dream detail abin nan narration bayani cikakke da ya shafi me ya faru a mafarkin sannan bayani kuma akan shi wanda ya mafarkin kamar yadda muka ji a baya cewa Ibn Sirin yakan zauna da mutum wani guda yana mishi tambaya kafin ya fassara mishi mafarki dan haka daga cikin abin da nake so ne ma kaina tambayi da yan uwa shine ba a wakiltar wani a gurin fassara mafarki kamar yadda baka zuwa gun likita kace ina da mara lafiya a gida a bashi magani a dole likita zai so ya ga mara lafiyar nan yaje daga bakin mara lafiyar nan ya gwada mara lafiyar nan kai third party sai dai kai kallo ko ka siyo magani ko ka biya kudin test amma ba zaba kai za a yi ma diagnosis ba to haka wajen fassara mafarki mutane da dama sukan ce za su tambaya ai kawata kanwata dana mijina matata ogana a office ko wani aboki na ko kawata su yi mafarkin kaza ba zai yi a fassara da cewa na wani bane na san wasu wani lokaci sukan yi haka ne dan su boye shaksiyar su hala zaka iya fahimta kai da ka saba da mutane wata ila cewa a mutumin bin su ne a ce shi ne babu nufi haka ya halasta a gurin fatawa amma a kuma farki dole sai an bayyana ya halasta a gurin fatawa Bukhari babu akai mutum wanda ya sa wani ya tambaya dan shi yaji saboda hadisin nan na ainihin wato wannan bawan Allah Miqdad ibn al-Aswad wannan sayyidina Ali sai yace ka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ina jin kunyin shi ne makanim makan ibnatihi min saboda matsayin ɗan sani sirkin shi ne kamar tambaya akan inji cewa me matsayin yawan mazidi da nake yana cikin Bukhari hadisi to babu lafiya zan fatawa mutun ya fatawa amma sai ya nuna kamar ba shi bane ya sa a matsayin third party amma kuma farki inda fasara yake ne ma to wajibi ne ya bayyana shi ne domin kamar yadda muka ci mun fada fasara ta kan bambanta da gurgurdan bambantuwar mutanen Allah ubangije ya samu dace to sai yake cewa shi Ibn Shahi ne yake cewa ya zama wajibi ga mai fasara ya kokari ya san bayanai cikakku game da mafarkin da mutumin da ya mafarkin ma'ana ya tambaye shi yaushe kai mafarkin nan jiya ko yau ko bara ko shekarun jiya so nawa ka taba yi kai mutumin wani gari ne wani irin ilimi kake da shi wace irin sana'a shekarun ka nawa matan ka nawa ƴaƴan ka nawa ko baka taba yin aure ba wace sana'a kake duk wannan za su taimaka wani abu ma zaka kamar kwakudu bane za su taimaka wajen a iya fahimtar mafarkin da yanayin sa da kuma in har akwai bukatar sai an fassara ne yace fa ma kana min ha muwafiqan lil usuli fayajtahidu fi ta'biri idan yaji abin da ya dace da ka'idojin fassara to sai ya kokarin fassarawa ijtihad kamar yadda likita bayan ka gama mishi bayanin abin da ke damun ka na cuta sai ya duba yaga ya dace da irin rashin lafiya kaza sai ya dauko maganin wannan rashin lafiya ya baka amma idan bai gane cutar ba kamar yadda muka sani to yana da matukar wahala ya baka magani wanda zai amfane ka ko ya maganin wannan cuta ko ya dakile ta ko ya kawo karshen ta kamar yadda duk muka sani idan mutum ya je asibiti wani lokaci aka yi tabbincike aka rasa me yake damunsa yana jin ciwo amma an rasa ganewa a likitanci me yake damunsa da wuya iya mishi wani abin arziki da sunan magani to haka wannan ma idan ba a bai wa mai fassara mafarki labarin yadda zai gane mafarkin ba ko kuma koda an bashi ya kasa gane mafarkin ma'ana Allah bai bashi dacewa ba akai ko kuma ilimin sa bai kai ba ko kuma ilimin sa ya kai mafarkin ne ba ne fassaruwa ba to ba za a samu natija da ake nema ba kuma kana kharijan anha fatulga yace abinda yake ya fita daga usul ya saba wa kaidojin zamu zo mu ambato su daga cikin su wasu kuma ambata a baya in aka ga abinda ya saba wa usul din to sai a ainihin wato yi ilga'in sa ai wurgi da shi a ce wannan ba shi da fassara kamar yadda na ambata a baya ɗan uwa masu albarka ba burgewa bane a ce duk abinda aka kawo sai ka san fassarar sa ko duk fatawar da aka yi maka sai ka san amsar ta ba burgewa bane kuma koda ka amsa ta dace da daidai ba abin alfahari bane ka zama mai kankan da kai mai tawalu ka rankwafa a gaban Allah subhanahu wataala abinda baka sani ba kuma ka ce baka sani ba yafi komai sauki kuma yafi komai zaman lafiya da kaje ka fada wa mutane abinda ba shi bane ya zama kayi wa Allah ƙarya kana wakilta addini da ƙarya shi sa Ibn Qayyim yake cewa sunan tafin sa mai suna i'lamu ko a'lamul muwaqqi'ina i'lamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin wato abin nan i'lam sai zama kenan abin nan guide wato nusatarwa ga masu sa hannu a madadin Allah to ka duba hawaye masu sa hannu a madadin Allah shine malamai ko kuma a'lamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin labaran mashahurai ko zaratan masu sa hannu amar dan Allah wanda ya kawo su da yawa a cikin littafin wane mai fatawa ne da sauransu to ka dai gane dan uwa mai albarka cewa ba bukata ce take sa ba bukata ka bane a ce komai sai ka fassara ko kuma komai sai ka sani ko komai da ruwanka wannan zai ya auka ka cikin wato fitina ko ƙarya ko yi wa Allah ƙagi kuma wanda zaka iya halaka ka halakar ka zama fitina ga kanka da sauran al'umma to gashi lokaci ya kure kamar yadda muka tsara gashi ba a je ko ina ba a wannan batu da haka zan saurara ana insha Allah sai mun hadu a cikin kasat na gaba sunana Kabiru Abubakar wanda ake ce ma Azgar daga Darul Hadis Salafiya Zaria Nigeria makarantar Malam Albani rahmatullahi alaihi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh